sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Mahaukacin guguwar da aka wa lakabi da Dorian ta soka a jihar North Carolina bayan da karfin ta ya ragu zuwa mataki na 1 ta koma zallar ruwan sama da ya haifar da ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin North da South Carolina da ke nan Amurka. Bayan da ta soka a jiya Juma'a, guguwar ta nausa zuwa cikin tekun Atlantika har ta kai gabashin gabar tekun Amurka, a cewar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa a kasar. Gabanin haka guguwar ta daidaita yankin tsibirin Bahamas, inda mutane da dama suka rasa rayukansu kana aka yi asarar dimbin dukiyoyi. David McKay, mazaunin tsibirin na Bahamas ne da ya tsira daga guguwar.
Love this island. And it's just like we're getting more and more of these storms that are coming along.
Yace ina matukar kaunan wannan tsibiri. Matsalar ita ce gidan da zaka gina da noman da zaka yi duk wasu shirye-shirye ne da zaka yi su a mataki na wucin gadi. Saboda yadda muke yawan samun irin wannan guguwar. Guguwar ta Dorian ta yi awan gaba da daukacin ungwannin da ke tsibirin tare da share asibitoci da filin tashin jirage. Zuwa ranar Alhamis, adadin mutanen da suka mutu ya kai 30. Amma hukumomin yankin sun ce akwai yiwuwar adadin ya haura haka yayin da ake ci gaba da zakulo garurrukan mutane a baraguzan gine-ginen da suka rushe. A Zimbabwe, yayin da aka fara zaman makoki, ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu karo da juna bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Robert Mugabe, wanda ya cika a wani asibiti da ke Singapore a jiya Juma'a yana mai shekaru 95. Yayin da wasu ke bayyana shi a matsayin mutumin da ya samar wa kasar ta Zimbabwe 'yanci, wasu ko cewa suke ya sha tafka magudin zaɓe da lalata tattalin arzikin kasar kana yayi ta musguna wa jama'a. Rosemary Moyo, 'yan kasar ta Zimbabwe, ce:
I think President Mugabe was a leader. Yeah, since he was voted to be the president.
Tace ina ga Mugabe shugaba ne na gari tun bayan da aka zabe shi a matsayin shugaban kasar Zimbabwe, ya dora ta akan tafarki mai kyau. Muna fatan Allah ya ji kanshi. Sai dai a ganin Tsiamo Mowen, wanda shi ma dan kasar ta Zimbabwe ne. Mugabe ba shugaba bane na gari, ta kowace fuska ka kalle shi, ni ban san ma me zan ce dangane da wannan mutuwa ta sa ba. Amma duk da haka, idan ka duba, shi ma dan adam ne, dole ne mu girmama shi. Marigayi Mugabe ya kwashe shekaru 37 yana mulkar kasar ta Zimbabwe bayan da ya karbi mulki a hannun Turawa marasa rinjaye dake kasar a shekarar 1980. A yau Asabar, hukumomi a Hong Kong sun takaita zirga-zirgar jirgin kasar dake zuwa filin tashin jiragen yankin a matsayin wani mataki na hana gudanar da zanga-zanga a wannan karshen mako. Hukumomin sun ce jirgin kasan yankin da ke zuwa filin tashin jirage zai yi aiki kamar yadda ya saba, amma idan ya tashi ba zai tsaya a kowace tasha ba har sai ya dangana da filin tashin jiragen, wato zai tsallake tashoshin da ke tsakanin inda ya taso da inda zai tsaya. A farkon makon nan, masu zanga-zanga suka yi kiran da a fito domin gudanar da wata sabuwar zanga-zanga a filin tashin jiragen yankin, sai dai babu tabbacin ko gangamin zai wakana. A watan Agusta, an tilastawa hukumomin yankin rufe filin tashin jiragen bayan da masu zanga-zanga suka mamaye shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Burin da India ta sa a gaba na ganin ta tura jirgin da baya dauke da matuki zuwa duniyar wata domin gudanar da bincike ya samu cikas bayan da hukumar kula da bincike a sararin samaniya kasar ta gaza tuntubar jirgin na wato jirgin nata mintuna kadan gabanin ya soka a duniyar watan. wannan dai babban kuma baya ne ga kasar ta India wacce ta so ta bi zagon kasashe uku kacal da suka yi nasarar tura jiragen su zuwa duniyar watan wato Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet da kuma China. Miliyoyin jama'a kasar ne suka raba dare a gaban akwatunan talabijin dinsu domin kallon yadda jirgin zai sauka a yau Asabar kamar yadda aka tsara. Wannan yunkuri shine na biyu kuma mafi sarkakiya da kasar ta fuskanta a shirinta na tura jirgin zuwa duniyar watan wanda aka wa lakabi da Chandrayaan 2. Hukumomin Afghanistan sun ce mayakan Taliban sun kai wani harin dare a garin Farah da ke yammacin kasar wanda shine headquarter lardin Farah. Babu dai takamaiman adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hari a bangaren dakarun kasar da na mayakan Taliban.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Malama Bilkisu Isyaku Ibrahim, wata matashiya wadda bata bari kalubalen rayuwa ya karya mata gwiwa ba, kasancewa tana da larura ta musamman. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, ta bayyana mata irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Za ki gaya mana sunanki da inda kika yi karatu. Assalamu alaikum, Bilkisu Adozango, wacce ta yi primary a Pampas Private School a Sojiri, Lagos, kuma muka shiga jami'a wato Bayero University Kano BUK. Na yi karatun Turanci a degree ina yana da BA English language.
Wani kwas kika karanta a jami'a? Shin kwas ɗin da kika karanta abinda kike so ne ko ba shi ba ne?
Na karanci English language a Bayero University, duk da dai a farkon neman karatu na da na so in yi international relations, amma an ce a lokacin ba a yin wannan kwas ɗin a cikin makarantar Syria EBU. Kuma gaskiya a lokacin sai daga kai bare je in yi Turanci, tunda a duka qualifications ina gabaki ɗaya na fitin sa. A gaskiya dama English language wani subject ne wanda dama nake so tun fil azal, ban taba maimaita ko faɗi jaraba wannan subject din a makaranta ba. Ma gaskiya tunda nake ban taba daukan ƙasa da E tun daga primary har na gama jami'a da muke language ba. Dama da na so in international relations, dama na iya French a lokacin sosai, nake so in course wanda zai sani in zama kuma a diplomat wanda za mu ringa hudda da mutane daga ƙasa-ƙasa akan harkokin cigaban rayuwar al'umman Nigeria. Amma kuma gaskiya da na samu English language din sai na gama kuma sai ya fi mun alheri, domin gaskiya na fito da qualification mai kyau, ina da second class offer wanda tun daga farkon da muka fara karatu nake lashe jarabawar makaranta. Tun ina level 1 nice na zama best student na ajinmu, haka muke gwagwarmaya da shauran mata da maza da muka yi karatu da su har muka gama. Kawai dai matsalolin da muke samu, tunda ina da bukata na musamman, ina da larurar kafa wani sa'in lokacin ajujuwan ba su da muna da yawa aji yayi mana ka da wani sai za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji, kan ka je kai da kake da larura, mutane sun je sun cika a hajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan cikon aji. Amma duk da haka Allah ya taimake mu, wasu daga cikin malaman suna tausaya mana, wasu kuma daga ciki suna dan daga mana kafa a cikin abubuwan karatun mu. Amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yanda makarantun mu suke, saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta, kuma su ringa samun saukin yin karatun, su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun. Ma hakikanin gaskiya dole mu gode wa iyayen mu, saboda da ba dan su ba wannan gwagwarmayar ba za ta yi ba. Suna karfafa mana gwiwa ta kowane hali, suna kokarin su ba mu gudunmawa yadda ya kamata, da shawarwari da duk abin da ya kamace mu. Shi ya sa muka samu muka tsallake duk wannan matsalolin, muka fito da sakamako mai kyau, alhamdulillah. To a gaskiya lokacin ma da za mu shiga jami'a, ba ƙaramin gwagwarmaya muka sha daga cikin dangi, ƴan uwa da abokan arziki ba. Don wasu ma suna ganin cewa ni tunda ina da larura na musamman ba lalle zan iya yin karatun yanda ya kamata ba. Har da akwai wani ɗan uwanmu da ya zo yake faɗa wata uwanmu, ina jin su yake cewa wannan gurguwar me za ta iya yi a makaranta, sai ga shi da sakamakon farko ya zo ya gani ce na zama na ɗaya a cikin ajin nan, magana sai ta yi sai ya zama muna irin harkar sirkai da shi, yana jin kunyata, ina jin kunyarsa duk da jibisan na ma san abin da yake ba. Kuma sai ya zo kuma ya ga cewa hakikanin gaskiya ni ma ina da gudunmawa wanda zan bayar wajen fannin karatu, kuma zan iya karatun na yanda ya kamata.
To ma sauraro, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin baƙuwar tamu Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Shugaban kasan Kamaru Fodiya a ainihin gaskiya ba inda ya ci nasara tun da ya samu mulki. Yau a kasan Kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki daya kai ba. Yau kasashe kamar Najeriya kusa da mu, shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da Bolivia ya hau, a san da wannan ya hau yayin na shekara takwas ya sauka, wannan ya hau mun gansu ratatata.
Jama'a, muna fata kuna nan kallawo kamar yadda muke a nan Washington DC, sannun ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya. Shiga san daga lokacin da shugaba Paul Biya na Kamaru ya hau kan karagar mulkin kasar shi a shekarar 1982 zuwa yau da yake ci gaba da zaman sa daram dam akan karagar din nan, makocinsa Najeriya sau goma tana canza shugabannin kasar ta. Daga wannan lokacin zuwa yau, Najeriya ta yi shugaba Shehu Shagari, ta yi Muhammadu Buhari shigarsa ta farko a matsayin shugaban mulkin soja, sannan aka Ibrahim Babangida, Yanis Shanikan, Sani Abacha, Abdulsalam Abubakar, Olusegun Obasanjo, Umar Musa Yar'Adua, Goodluck Jonathan da kuma Muhammadu Buhari a shigarsa ta biyu, amma a wannan karan a matsayin farin hula ɗan siyasa. Duk wannan mutanen sun yi mulki yayin da Paul Biya yake mulkin ƙasar shi ta Kamaru har zuwa wannan lokacin da muke magana. To wannan yana ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen masu ja da shi Paul Biya ɗin, da kuma neman ganin an samu canji a wannan ƙasa ta Kamaru. To amma ba wannan kaɗai ba ne. Ko bayan wannan al'amari, kamar yadda za ku ji a ci gaban muhawarar da Abuwal Garba wakilinmu na Kamaru ya shirya mana tsakanin Ahmadu Jibo na jam'iyyar mai mulki ta RDPC da kuma Muntari Bamenda na jam'iyyar adawa ta SDF, akwai matsaloli da yawa kamar na tsaro da suka hada da barazanar Boko Haram da matsalolin tattalin arziki da dai sauransu. To Awal, sai ka ja mu je.
Na ce ta mu dauki misali ta bangaren jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin kasar Kamaru, anda Kamaru ta iyaka da kasar Afirka ta tsakiya Bangi. Ba ga cewa shugaba Biya ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki daya.
To a wannan nan kuma sai ka duba ga gani Muhammad Awal, addin Boko Haram kasar Kamaru tana zaman zamanta Boko Haram ta auka mana mun ba mu san ciki ba mu san me ya faru ba wannan matsalar Najeriya ne ta biyo mu saboda dangantakan santiko da kusanci da muke da shi to amma yanzu da shi dai ka duba ga mun ba awal Boko Haram mutane ne da da mutane ne har makamai suke da shi Boko Haram ya kasance sun tsaya da kasar Kamaru da sojojin Kamaru a wuta da wuta amma yanzu Boko Haram sun zama shaidar su da dai mutane ba su nan dare suna bacci su zo su auka su gudu su gudu su ta ragarin da kuma ka abin ya kusuce ba kamar da ba yanzu ka ga jima Boko Haram ta kai hari sai ka ga wata da wata ne da kuma kullun shi su ta da ka zo fannin kuma kusa da central traffic wannan tashashin wato arewacin
gabashin Kamaru
yawa a nan kuma sai ka duba ka gani lokacin da aka duyi mulki ne inda wato sai duka suka suka kuri buzige a lokacin da ka tanye birkice amma har a yanzu za mu iya cewa abubuwa sun dawo daidai saboda suna a can kasar Bangi abubuwa da su dewa shi wato tuwa da ya ne mai zaman lafiya da zuwan kuma rashawa duk da haka dai an samu zaman lafiya a tsarsu zo da makamai kuma sun kita 'yan ta'adda a taddewa an samu sulhu an zauna kaga wanda ya sa kuma a can ma ba ka jin abubuwan na tashi kamar da bayan da za a ce shugaba ne
to za ku mu koma ta bangaren ilimi ruwan sha da kuma sha'anin lafiya na kasar Kamaru ya kake gani wannan bangaren kun ci nasara
za mu iya cewa an yi kokari domin ka san idan aka ci an tsara sun saka 100 wato kaman ban gaya maka gaskiya ba a fannin kaman lafiya za ka ji ana kira ana fitar da sabobin likitoci ana gine-gine ana kokari ta ce kasar Kamaru an sace ara yanzu kaman wato ana haifar da sun kun neman haƙƙi a yi gyara a fannin neman ilimin makarantu an ka karo makarantu idan ka duba ko zamanin da a shirya shugaba yake za ga makarantu ba su da yawa kamar yanzu haka ma daktoci haka ma likitoci haka ma masu ilimi su neman lafiyar mutane za mu iya cewa da abin da ya yi yana zuwa dai ana kokari daidai don gurgudu haka za a iya daidai insha Allah ko ma daidai gwamnati za ta iya gurgudunta amma kamar da ke maka ran adawa ko makiyin ga ko da kana wato rawa cikin ruwa ne ce ce maka kana ta da ku ba ka su sun adawa ba za su bar wannan ba
to a yanzu zan kafin da wajen ka zan tuntubi shi Alhaji Mutari Baminda shi kuma ya bamu nashi a madadin sa na shugaban matasa na jami'an SDF ta ni John Furundi to a madadin ka na dan jami'an adawa ta SDF wanda kai kuma shugaban matasa da kasar Kamaru na wannan jami'ar me zaka faɗa akan shugaba biya zaman sa shekaru 38 akan kalgar mulkin kasar Kamaru da kuma tattalin arzikin kasar da ma yanda ake wadaka da kudaden gwamnati
shugaban kasar Kamaru Paul Biya a ainihin gaskiya ba inda yake nasara tun da ya samu mulki illa iyaka kasa ta Kamaru ta ci baya sosai daga da yadda take sanin mu ne cewa lokacin da tsohon shugaba Alhaji Ahmadu Ahidjo yake nan a kan ragamar mulki komai al'amura na tafiya da kyau ɗan ai ma'aikata ma suna ci ana biyan su da kyau hanyoyi na mota suna nan da kyau da sauransu amma tun da shugaba Paul Biya ya karɓi mulki ba mu ga canji ba sai da taɓarɓarewar abubuwa yau a ƙasar Kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki daya kai ba ana kiran shi auto route ba mu da irin waɗannan manyan hanya ina mun irin ƙasa ne muke tafiya ci gaba muke ko ci baya yau a ƙasar Kamaru lantarki da isan mutane yau anguwa kaza an ba da wutar lantarki anguwa kaza an ɗauke gobe anguwa kaza ne rabawa haka ake wannan yana nuna ci baya ko ci gaba yaya kamfaniya za su yi aiki idan babu wutar lantarki ruwa na sha talakoki ba su da shi ba a anguwa kaza ba ruwa yau akwai ruwa yau kaza yau babu ruwa kullu yau in ma an samu ruwan ba mai haske ba in ya fito sai an saka tafasa sai an saka aikata ruwan sannan mutum zai samu ya sa ci gaba ne wannan ko ci baya jiya lokacin a wurare da muna da Cameroon Airlines jiragen sama wanda suke tashi yau a zamanin da muke ciki bamu da jirgin sama na Kamaru sai dai mu karbi haya saboda kai mutane ko haji da sauransu kudin haji da barbarewa ma yake yana karuwa a zamanin Bolivia aka sauke yan aiki aka cire mutane a aiki fiye da nawa akan bamu kudin da za a biya su a zamanin Bolivia ne aka rage kudin yan aiki ba su ɗaya ba har su biyu bayan an rage kuma aka karya darajar kudin sayarwa a zamanin Bolivia ne Kamaru ta samu sunan ƙasa mai tsananin talauci wanda tana mabukata tana bukata sai ta tallafa mata sannan ƙasashen duniya suka yi haɗe mata arziki yanzu mun sake komawa cikin bashi muna cikin structural adjustment muna nan bankin duniya da sauransu suna su suke tallafa mana suka ce mun sake tsayawa duk dai hannun Bolivia a zamanin Bolivia ne ministoci sun bi a tsirin suna kulle a cikin prosuna akan cewa sun sati kudi kudayen da kuma suka sata ya fi arzikin kasan Kamaru kuma ba a samu an karba ba an rufe su kawai suna na cikin prosuna a zamanin Bolivia ne mutum bai isa ya tashi ya fito hanya ya ce kai abun nan ba bai yi mini kyau ba gara a yi gyara haka gara a yi gyara haka shi a kama shi a rufe shi a prosuna kamar Maurice Kamto yau yana na cikin prosuna saboda menene a zamanin Bolivia ne ba mutum zai samu takarda tun yana jariri aka haife sa mutum na kan mulki har yanzu yana kan mulki yau shekara 38 Bolivia yake kan mulki ka gaya min wanda ya ɗauki aiki yana ɗan shekara 20 a yanzu ya riga ta fi ritaya da ya bar aiki akan ya tsufa shekara 55 a zamanin Bolivia amma Bolivia shi yana kan ragaman mulki a zamanin Bolivia ne mutum zai je karatu ya samu certificate ya samu diploma ya same su duka daga kan back advanced level har zuwa kan na jami'a har su masters ya zauna waje bai yi aikin komai ba yana yawo yana shoma a ƙasa ba abin da yake shi ya saka ka ga ɗan Kamaru suke barin ƙasan Kamaru suka taru a Faransa a Jamus a Ingila a Amurka saboda rashin aiki a Kamaru suka tafi can saboda su je su ga yadda za su yi su tallafa wa iyayensu su tallafa su ma samu su yi aure su yi gine-gine su zauna. Ya kawo yadda idan Bolivia ma ya tafi kasan waje don tsananin bakin cikin da suke da shi cewa ya basa kasa basa son su zauna ce saboda irin wannan abubuwan da yake shi ya saka ake samun mutane idan ya tafi ko Jenet daga suna fitowa suna ihu cewa ya komo kasa ya zo ya gyara kasa a zamanin Bolivia ne muka samu yan English masu harshen English suke ce a yi gyaran kasa fa abin da muke ciki fa ga abin da yake wucewa komai sai da Faransa a gyara fa ba a ɗiba yaran mu aiki. Makarantunmu ma ana nema a mai da su duka na Faransa a yi gyara aka buɗe musu wuta ba ma police aka turo ba ba ma gendarme aka turo ba soja aka turo su zo su kashe su a yi yaƙi a zamanin Bolivia mulkin kama karya muke demokradiyya kenan demokradiyya shi ne fa a dinga juyi sanji-sanji a dinga samu wannan shugaba ya zai nuna irin nashi take a ganin da yake yau ƙasashe kamar Najeriya kusa da mu shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da Bolivia ya hau a san da wannan ya hau ya yi na shekara 8 ya sauka wannan ya hau mun gan su ratatata amma tun muna yara muke ganin shugaban yan majalisa kaba ya ke cikin shugaban kasan Kamaru Bolivia yan bisan jiri tun na yaro na san shi ke aikin gwamnati muke kiran sunayen shi yau ga sunan shi ne shugaban senate yan majalisan dattabai saboda haka abin da za mu fahimta shi ne babu demokradiyya a kasa wani kasa ne wanda duk ofishin da ka shiga yaren ƙauye ɗaya ake waɗannan mutanen kuma ba su kai mutum miliyan ba a cikin miliyan 24 wanda ake kirga shi ne yawan mutu adadin mutanen Kamaru ko ina su ne suke nan ƙabilanci cin hanci rashawa Kamaru sau nawa ake kiran sunan ta cewa ita ce lamba ɗaya na cin rashawa da sauransu.
To amma alai mu tare muka ga cewa shugaban ya yi kokari wajen haɓaka tattalin arziki da kuma tabbatar da ilimin matasa da sauransu a ƙasar Kamaru ba.
To a gaishe ku malamai to muna sauran shiri guda ɗaya da rage mana ka wannan muhara da ta shafi ƙasar Kamaru da muke son Allah ya damu zo mu ƙara sashi makon gobe rana wata yau. Muna fata za ku dawo mu kasance tare da ku domin mu ji ta. Yanzu muna godiya ga su baƙin namu Ahmadu Jibo da kuma Mutare Bamenda tare da musamman shi wakilin namu na Kamaru Awal Garba da ya haɗa ita wannan muhara daga can Kamaru cilo mana ita a nan. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne ke muku bankwana daga Washington mun bar ku lafiya.
Adalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.